أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa barkanmu da saduwa a wannan rana mai albarka wacce ita ce rana ta 15 a cikin watan nan mai albarka na Ramadan, watan da Allah subhanahu wa ta'ala yake saukar da albarkokinsa bisa wannan al'ummar wadda kafin mu ba a taɓa horewa wasu musu al'ummatai albarka daga cikin wannan wata ba. Yana da rashin girmamawa da Allah ya yi wa annabinmu sallallahu alaihi wasallam, ya saukar mishi da alqur'ani a wannan watan, sannan kuma mu al'ummarsa Allah ya bude mana kofofin rahama a cikin wannan watan. To muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala. Wannan shi ne zaman mu na 18 a zaman tafsiri na bana, kuma wannan rana da muke ciki ta 15 ga watan Ramadan ta zo daidai da ranar shida ga watan Afrilu na shekara ta 2023 miladiya. A cikin karatun na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, muna cikin suratul A'raf har yanzu, kuma jiya mun tsaya a daidai kan aya ta 93, yanzu kuma insha Allah daga nan din za mu dora zuwa abin da ya sauro. Da fatan Allah ya bude kunnuwan zukatanmu, ya ba mu ikon sauraro irin na fahimta da kuma kabuli. Albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. قال رب بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتولي عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسي على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرية آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرية أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرية أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
Al-Qur'ani da daɗi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ar-Rahimuna yarhamuhum Ar-Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum min fis sama. Ansitu rahimakumullah. A cikin waɗannan ayoyi masu daraja waɗanda yanzu gwani ya karanta su, Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari ne game da al'ummatar su gabata. Su waɗannan al'umma na Annabi Shu'aib alayhi salam, bayan Allah ya jijjiga su ta ƙasa kuma ya saukar musu da wuta ta sama, sun hallaka baki ɗayansu. Fa tawalla anhum, sai shi Annabi Shu'aib alayhi salam ya juya baya, wato ya kauda kai gabarinsu. Wa qala, sai ya ce, ya qaumi, ya ku mutanena, laqad ablamtukum risalati rabbi, haƙiƙa na riga na isar muku da aikin Ubangijina. wa nasatu lakum kuma nayi muku nasiha falam tu'minu amma ba ku bada gaskiya ba to tunda ku kun yi ku bada gaskiya da abin da Allah ya aika ni da shi tare da cewa kun sani ni mai gaskiya ne a cikin ku da mai yana daga cikin al'adar Ubangiji subhanahu wataala wato sunnar shi a cikin bayinsa duk lokacin da zai aika da wani annabi to baya turo da mutumin banza mutumin da da aka san shi da wani aiki na sako ma ko da ya tuba Allah baya zaɓar shi zame da shi ya zama annabi zuwa ga mutanen shi sai wanda mutanen ba su taɓa sanin shi da yin wani abu irin nau'in abubuwa na jahiliya na sako da suke yi ba sannan kuma Allah yakan zaɓe shi ya zamto mai kyakkyawar nasaba zai zamto baya daga cikin irin mutanen da in ya zo yana magana akan a daina bautar gumaka za a ce to ai babanka ya yi ai kakanka ya yi ai kaza 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 to manzannin Allah alaihi wasallam Allah yakan zabo su ne daga madaukakkiyar nasaba sannan Allah yakan zabo su wato ya sanya su lafiyayyu masu lafiyayyen hankali kuma wayayyu ɗan birni ba ɗan ƙauye ba a dukkan manzannin Allah babu ɗan ƙauye ba ɗaya saboda shi kansa ƙauyencin wato illa ce mai zaman kansa sosai kuwa illa ce mai zaman kansa ƙauyencin ma saboda akwai abubuwa da yawa na addini a yanzu wanda addini ne ya tabbata yanzu a addini ce akwai shi amma da za ka je ƙauye kana yi ka ce ka zo da sabon addini ba su da wata magana ba su da wani uzuri da za su ma illa kawai ka zo da sabon addini ka zo musulunci kake yi kana sallah kana azumi amma wani abu kawai wanda yake tabbatacce ne in ka zo kana yi ko da ce su ma wanda suke yi din shi ma tabbatacce ne amma in kai kana yin wani abu shi ma tabbatacce to wani sabanin nasu to babu ilimin da za a gane cewa ai kai ma wannan abin da kake yi din tunda shari'a ce ta zo da shi shikenan wata fahimta ce a ila ce ka zo da sabon addini to wanda na kuma a ce wani abu ake yi na bid'a ka zo ka ce a wannan abu fa ba daidai bane ba haka ya kamata ka yi ba kaza da kaza da kaza ya kamata yi to nan ma gaba ɗaya za a tashi kuma ya faɗa da kai shi yasa a cikin manzanni baki ɗayansu babu ɗan ƙauye sannan kuma a cikinsu babu wani wanda yake da wata nakasa ta zahiri wacce za a kalla a ce ai mai kaza ne ba za a iya aibanta shi da wannan nakasar babu sun zamto lafiyayyu ne masu lafiyayyen hankali ko annabi ayyub alaihi salam abinda Allah ya dora mishi subhanahu wataala to wannan abubuwan duka babu abin da ya taba hankali shi babu abin da ya taba hankali shi kuma wannan abin duka bai sanya shi gurguntaka ko makantaka kamar mukan cewa ko kuma ya zama kurma ko kuma wani nau'in na ƙasa ba wannan sunna ce ta Allah subhanahu wataala haka manzannin Allah baki ɗayansu saboda haka yace da tunda kun san gaskiya ta a cikin ku kun san ɗaukakar nasaba ta a cikin ku na zo muku da mu'jiza duk dan ku gane cewa Allah ne ya aiko ni falam tu'minu amma kuma da gaskiya ba fa kaifa asi ala qaumin kafirin to da yaya kuwa zan yi bakin ciki bisa abin da ya samu mutanen da suka kafirce ubangijinsu ai ba zan yi bakin ciki ba dan wannan abin ya same ku to anan sai wani ya ce to gashi sun riga sun mutu a baya Allah ya ce sun riga sun mutu fa azu fi darin jasimin sun waye gari a cikin gidajensu suna durƙushe akan guyoyinsu kuma sun riga sun mutu da kuma yaya annabin Allah yake magana da mutanen da sun riga sun mutu to wannan ba bakon abu bane dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma a ranar Badar bayan an karkashe sarari da Quraishi an jajjefa su a cikin Alibu Badr wato wannan rijiya ta filin Badar an jajjefa su an jajjanyo jinkunan su an jajjefa su a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya akan rijiyar yana kiran su ɗaya bayan ɗaya ya kai wane ya kai wane ya kai wane yana kiran sunayen su yace shin yanzu ba ku tarar da abin da nake muku wa'azi a kai ba abin da ubangiji ya yi muku alƙawari cewa in ba ku ba da gaskiya da ni ba za ku tarar da shi na daga azaba da ukuba shin ba ku tarar da shi ba ai kun tarar da shi to ni ma nasarar da ubangiji na yi min alƙawari ga shi ta tabbata na ganta sai na Umar sai ya ce ya rasulullahi yaya kake magana da mutanen da sun riga sun mutu sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi ya Umaru ina rantsuwa da ubangijin da numfashi nake ƙarƙashin ikonsa ko da kuke tafiya a ban ƙasa ba ku fi su jin abin da nake faɗa din nan ba sai dai ba su da ikon su mayar ne to kaga ina malam da ke bada fatawar wai in ka ce assalamu alaika ya rasulullahi wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya ji saboda tsabar rainan hankali da rashin mutunci
kada da kafirai kafiran fa Badr an tsaya akan kaburburan su an musu magana sahabi yace ya Rasulullah ai ba sa ji yace wallahi ina rantsuwa da ubangijin da nan fashin yake gashi ikon su suna ji sai da ba za su iya mayarwa bane kafiri yana ji kuma ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ji saboda Allah ya kamata masu kira zuwa ga Allah mutum ya sani cewa in kana zauna akan membarin wa'azi to kai fa wakili ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ko wakili ya girmama wanda yake wakilta dole ne wakili ya girmama wanda yake wakilta saboda ta yadda kake girmama wanda kake wakilta su waɗanda kake gayawa maganar za su fahimci girman shi a wajenka sannan kuma su yi aiki da wannan din su samu rabauta to da ka duk kankantar magana in za ta rage wa mutane ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ko da maganar ta mutunciya ce to ka kawo ta fuskar yadda su za su fahimta kamar yadda sai na yake cewa khadimun nas ala qadri uqulihim ko mutane zance bisa gurgurdan yanayin hankalinsu saboda haka duk zancen da zai zanto ra'ayinka ne kuma in ka faɗe shi zai jinyo wa jama'a su rage yadda suke jin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan zancen tabbas ba shi da wani gurbi a cikin addinin musulunci zai iya kai mutum zuwa ga kafirci ko ɗan yaya mutum ya ji a zuciyar shi ganin girman da yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ragu to gurgurdan haka kuma yayi nisa da rahmar Ubangiji domin Allah cewa ya tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuqiruhu ku ba da gaskiya da Allah da manzonsa kuma ku ji nauyin shi ku girmama shi ku kambama shi to wannan haka ake son kowanne mu'mini man ambaci sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ji zuciyar shi ta girgiza ba irin yadda an ambaci sunan abokinka ko yayanka ko wani kawai shikenan ba za ka ji komai ba da an ambaci sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani ne mai irin sunan an ambaci sunan shi ka ji zuciyarka ta girgiza wannan alama ce cewa kana da lafiyayyen imani irin wanda zai amfane ka a lahira amma ka ji wai kai kanka kana kiran sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda kake kiran sunan kaninka irin yadda kake kiran sunan ɗanka idan ka kira sunan abokinka kai gambo kai kaza ka kai dan ladi ashe haka zaka kira sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam to alama ce ta cewa imanin ka wallahi ba zai amfane ka ba shi yawan karatu in dai babu imani ba girmamawa ga Allah da manzonsa wallahi ba zai amfanar da mai karatu komai ba kawai amfanin karatu shine ka girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam kai aiki da abin da yazo maka da shi wannan shi amma duk yadda ka kai da bin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi amma babu girmamawa a zuciyarka to baka da bambanci da munafikan Madina domin su sun yi sallah ma a bayan shi sun yi sallah a bayan shi wasu su sadaka shi wurin yaki amma me ya kai su wuta me ya kai su matsayin da har Allah yake cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala tu'minu ala qabrihi har Allah yake cewa istaghfar lahum aw lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahu Allah yake da zaka ga ne musu gafara fiye da sau 70 Allah yake bazan yafe musu ba saboda me saboda sun kasance a cikin zukatan su akwai raini da rashin ganin girma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wani abu wanda jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama kaskanci ne da kuma rashin ganin girma sai aka baka mutum ya ji tsoron Allah ya faɗa abin da ya tabbata kuma ya zanto za ka yi magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi ta da girmamawa wannan shine alamar cewa kana da lafiyayyen imani to nan Annabi Shu'aib alaihi salam ya tsaya akan mutanansa matattu ya nemi su magana wannan ya tuno mana ran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan rijiyar Badr bayan an jajjefa gawarwakin sanadidu Quraysh wato manyan gemagiman kafirci na Quraishawa waɗanda suka ƙi musulunta kuma suka hana wasu masu musulunta su 70 gaba ɗaya sun mutu aka jajjefa wasu su a cikin rijiyar Badr Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan su yayin wannan magana Allah ya ce amma arsalna fi qaryatin min nabiyyin ba mu aika fi qaryatin a cikin wata alqarya wato wani birni min nabiyyin da wani annabi ba fa kazzabu suka sarefantar da shi illa akhadna ahla bil ba'sa fa ci sai mun yi uquba wato mun kama alaha ma abuta wannan birnin bil ba'sa da tsananin talauci wadar ra'i da tsananin jinjinci la'allahum yadarru ko su sa kankan da kai su ba da gaskiya da Allah kamar yadda mutanen Makka lokacin da aka yi yakin Badr aka yi yaƙin Uhud, annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi musu wata addu’a, yace Allah ka kama su da shekaru irin wanda kai wa mutanen Fir'auna. Ai kuwa mutanen Makka gonakinsu suka bubbushe, harkokinsu na kasuwanci ya ja baya, yunwa ta yawaita a tsakankaninsu, cututtuka suka yawaita a tsakankaninsu, suka rasa yadda za su. Ƙarshe dai akwai wani mutum wanda yakan kawo wa mutanen Makka ɗin kayan abinci, daga baya ya musulunta shi. To da sun yi amfani da shi wajen cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wata rana an kai wani samami malam sai aka kamo shi a hanya, aka zo da shi har garin Madina, ina jin Sumamatu bin Asalin ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka ba da gaskiya, sai ya ce ya Muhammadu idan kuɗi kake so ka faɗi nawa kake so a baka. Ina da kuɗi ‘ya’yana sai su baka, idan kuma ka kashe ni to na cancanci kisan domin na cutar da mutanenka, idan kuma kai min afuwa to ka yi afuwa bisa godadde domin zan gode maka. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale shi, sai washe gari Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sawa a kawo mara abinci daga gidansa, ɗaurin da aka war ma ya yi yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sassauta mara, aka sassauta mara. Sai washe gari da la’asar ya zo ya ce mishi Sumamatu lokaci bai yi ba wanda za ka shaida cewa babu abota daga siyasi Allah kuma ni manzon Allah ne. Mutum nan sai ya ce idan kuɗi kake so ka faɗi nawa za a baka in farshi kaina, in kuma kashe ni za ka yi kawai ka kashe ni, na cancanci kisa domin na yi laifi, idan kuma afuwa za ka yi mun to ka yi afuwa bisa godadde. Sai da aka yi kwana uku ana haka. Daga ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a sake shi, aka sake shi har ya kama hanya, ya kama hanyar garinsu kawai sai ya dawo. An idan da sallah Annabi sallallahu alaihi yana cikin masallaci kawai sai ya dafe kofofin bakin kofa sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sai ya musulunta. Mutane suka ce mishi to me yasa da har kwana uku Annabi sallallahu alaihi yana cewa ka musulunta ba ka musulunta ba, sai ya ce wallahi tsoro nake kar a mun gori. Zuciyar Balarabi mana ya ce saboda a sannan ina ba da gaskiya ina tsoron kar a ce ai na yi imani ne saboda tsoron za a kashe ni, in shi yasa na ƙi in ba da gaskiya ɗin saboda in gani za a kashe ni ko ba za a kashe ni ba. In ma dai an kashe ni mutane na su riƙa ba da labari cewa kwana uku an yi in musulunta na ƙi, a ƙarshe akan haka aka kashe ni, wai a hakan zai samu girma a cikin mutanensa ko baya nan dai ko bai da rai za a riƙa ambaton sunan shi da girmamawa saboda ya tabbata akan abin da yake. Yanzu da shi yasa amma yanzu da naga an sake ni na tabbatar kuma an sake ni na yi nisa daga garin Madina na waiga na waigo naga babu mai biyo ni, na tabbatar dai sakin nan nawa da aka yi ba wai irin je kana yi ka bane, tabbas ne shine naga kuma ba abin da ya dace wa illa da musulunta. Yanzu kowa ya san na musulunta ne domin Allah, ba wanda zai mun gori. Bayan an karɓe shi sai kuma yace to ya Rasulullahi ina so irin abubuwan da na yi da a baya na rashin kyautawa yanzu kuma zan rama maka. Duk abincin da ake kawowa garin Makka daga gonakin garinmu ake kai musu, yanzu kam zan sa a daina kai musu, muna da wasu kasuwannin. Shikenan mutanen Makka fa ga tsananin halin da suke ciki, ga dabinansu sun daina yin ‘ya’ya, ga ƙasa ta bubbushe babu ruwa, abu fa ya yawaita, yunwa ta yi yawa, ga kuma gonakin yamama sun daina kawo musu kayan sayarwa, kayan abinci. Suka rasa yadda za su yi, sai suka tura wasu su je su tambaya ce a kawo musu abinci mana za su saya duk tsada. Da aka je aka faɗa sai Sumamatu bin Usali ne ce ai ba ku ba abincin garinmu, mun daina kawo muku har sai Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi izini. Suka ce to ba su kuma saboda girman kai a ce gashi sun je neman alfarma wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna jin nauyi, tunda ɗan garinsu ne ma abocin nasaba wanda ya haɗa nasaba da kowa a garin, ba wanda ba ɗan uwan shi ba, in ban da ‘yan ɗaiɗai waɗanda ba ‘yan asalin garin ba, amma dai mutum ɗan asalin garin Makka ne. To in ba a haɗu a kaka ba za a haɗa kakan kaka gaba ɗaya haka suke. To sun kore shi ya fita daga garin, kuma wasu baƙi ya je baƙon gari, wasu baƙi sun riƙe shi tamkar nasu sun bar duk gatan da ake wa mutum. sun fito duk da haka sun zo sun yaƙe shi, waɗannan baƙin dai sun taimake shi ya ci nasara a kansu. Sun sake fitowa bayan shekara guda an zo an gamza, kuma shi ne fa yanzu kuma suka ce sun je neman alfana wurin shi suna jin nauyi, sun rasa yadda za su. To ƙarshe ne da suka dawo gida, abu fa ya yi abu, abinci ya yi tsada, ganin abinci ma ya zama bala'i gare su. To daga nan ne da suka yanke shawara kawai su ji ne ai ba komai, kaji wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce muna maka magiya saboda albarkacin zumunci da ke tsakaninmu da kai, ka taimaka mana, ka yi izini ga mutanen Yamama, sun ce ba za su sayar mana da abinci ba sai ka sa baki. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce to shi kenan na yi izini su sayar muku, shi kenan sannan aka ci gaba da sayar musu da abinci. To wannan al'ada ce ta Ubangiji, duk alƙaryar da aka tura musu manzo suka ƙi ba da gaskiya, to Allah yakan jarrabe su da yunwa, Allah yakan jarrabe su da cututtuka har sai sun dawo sun ba da gaskiya ɗin. Kamar yadda su ma mutanen Fir'auna, Allah ya ce wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa na'asu min as-samaratikum, da haƙiƙa mun kama mutanen Fir'auna bis-sinina da yanayi na shekara, wato fari jadbu kenan, fari da cuce-cuce na dabbobi da amfanin gona, wani asu mina samarata da kuma tauyewar amfanin gona da Allahun ya zakaru ko sun sa tuna su a zutu. To Allah ya ce game da mutanen da suka zo a bayan waɗannan suka ce, Allah ya ce suna baddanna makana sayyi'ati hasanata, sannan sai muka ba su makana sayyi'ati wato a bigiran wannan azabar da aka riga aka yi musu, alhasanata muka ba su alginawar sihata wato wadata da kuma lafiyar jiki, hatta afo har sai da suka yawaita, dukiyarsu ta yawaita, su ma da su da ƴaƴansu suka yawaita. Bayan sun ga sun yawaita sun samu lafiya, wa qalu sai suka ce, suka faɗa kufran dan tsananin kafirci, lin ni'imati da kuma mutunci cewa ga ni'ima, qad masaba anad darra wa sarra, ai cuce-cuce da kuma samun wadatuwa na arziki ya shafi iyayenmu, ai wannan al'ada ce kawai ta zamani, wanda san bi hukumatin min Allah, ba hukuma ce daga Allah ba. Fa kunu ala ma antum alayhi, kawai ku kasance akan abin da kuke kai. Wato Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da waɗancan abubuwa ne, ko sakankan da kai su dawo zuwa gare shi ba da gaskiya. To da ba su yi ba, sai aka yaye wannan din, aka zo aka wadata su da arziki da ƴaƴa da komai da komai. An yi haka ne tunda sun ki kankan da kai, to yanzu kuma tunda an ba su abin da suke nema, to ko sa yi godiya ga Ubangiji, to nan din ma sai ba su yi ba. Allah ya ce fa akhadnahum, sai muka kama su bil azabi, da azaba baktatan arabi, wato nan da nan. Wa mun laysu an hadi su basani, ba san lokacin zuwan azabar ba kafin zuwan ta. Allah ya ce wala wannan ahlul quri, da a ce ma abota waɗannan birni waɗannan su ibada gaskiya, amanu billahi, wa sun ba da gaskiya da Allah, wa rusulim, da kuma manzon da aka tura zuwa gare su, wata kau kuma sun ji tsoron Allah, wato sun kiyaye yin kafirci wal ma'asi da ayyukan sabo. Lafatana alayhim, ana cewa lafatana, ana cewa lafatana, da madana ne barakatun min samai wal ard, Allah ya ce da mun bude musu kofofin albarkoki min samai, daga sama bil madariwar ta hanyar samun ruwan sama mai albarka, wal ard da kuma kofofin albarkoki ta kasa, wato shi ta bin nabati ta hanyar tsirrai da samun amfanin gona da ƴaƴan itatuwa masu albarka. To da sun bada gaskiya kuma sun ji tsoron Allah, sun kiyaye yin kafirci, to da abin da za su samu kenan. Walakin kazzabu, Allah ya ce sai dai su sun sarrafantar da ar-rusula, wato manzanninsu, sun karyata manzanninsu. Fa akhadnahum, Allah ya ce dan haka sai muka kama su, a akhadnahum, muka musu hukuma, bima kanu yaksubuna, da abin da suka kasance suna tsoruwarta da laifuka. Allah ya ce afa amina ahlul quran al-mukazzibun, shin waɗannan ma'abota alƙaryoyi waɗanda suke masu ƙaryatawa, masu sarrafantar da manzanni, sun amintu ne an yi a ce mun ba su na cewa azabar mu za ta zo musu bayatin a cikin dare, wahum na'imuna alhali, suna cikin bacci, wato ghafiluna anhu, suna rafkane da barin wannan din, ba sani ba, kawai sai su ga azaba ta sauka gare su. Aw amina ahlul qura, ko kuma shin waɗannan ma'abota alƙarya sun amintu ne an yi a ce mun ba su na buhan, cewa azabar mu ta zo musu da walaha, wato lokacin hantsi kenan, naharan da rana karara, wahum yal'abuna alhali, suna wargi, suna wasannin su. Afa aminu makarallah, Allah ya ce shin sun amintu ne daga tanadin Ubangiji, wato istidrajahu nadewar azabar shi iyam gare su bin ni'imati ta hanyar ni'imomi da yake ta turo musu wa abzin bagrasan da kuma kamawa da zai iya yi musu bagrasan ba tare da sanin su ba Allah ya ce fala ya'muru makarallahi illa al-qawmul khasirun ai babu wanda yake amintuwa daga tanadin ubangiji illa al-qawmul khasirun sai mutane wanda suke hasararru
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعدها أن لو نشاء وأحياهم بالنور فدبروا على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرين قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كسبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين
Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya da muka karanta yanzu ya ambaci cewa ma'abota alƙaryoyi waɗanda su sun tsaibartar da manzanninsu da ce su sun ba da gaskiya imani ingantacce kuma sun ji tsoron Allah sun kiyaye yin kafirci wato sun kwatanta bin umarnin Ubangiji tabaraka wataala da Ubangiji ya buɗe musu albarkoki ta sama da ƙasa a duƙofin alkhairai da arziki sun sami yalwa ta arziki da kuma isuwa a yanayin rayuwarsu amma sai dai su sun sarefatar da manzanninsu yayin suka sarefatar da manzanninsu sai Ubangiji subhanahu wataala ya musu hukuba da abin da zai janyo hankulansu na daga talauci da kuma bushewar ƙasa da ƙarancin arziki wannan aya tana ishara ne zuwa ga cewa samun isuwa da arziki da yalwa da kuma dacewa ta mutum imani yakan zamto sababi na samun wannan din cikin haƙin mai yawan godiya kenan ga Allah subhanahu wataala wanda ya samu isuwa ta arziki da kuma yalwar arziki har ila yau a cikin rayuwarsa to lalle ne ya gode wa Allah subhanahu wataala to idan har ya zamto mai yin godiya din bayan ya samu yalwar arziki to wannan shi kansa shi ma wani arziki ne na musamman kawai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mal malu salihu fi yadir rajul salih madalla da dukiya ta kirki a hannun mutumin kirki yanki ne na wani hadisi wanda Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito a cikin musnadin shi hadisi na 1017 idan ya zamto kuma yin aiki bisa girman kai da bijirewa ayoyin Allah da taurin kai da kuma kin ba wa ma'abotan haƙƙinsu shi kansa wannan musiba ce kuma yakan janyo wasu musibo domin Allah subhanahu wataala idan ya baka ni'ima baka gode masa ba to Allah subhanahu wataala yakan iya kuma jarrabar mutum da kishiyar ni'ima din ko mutum zai dawo zuwa gare shi kamar yadda kuma wani lokaci idan aka fara jarrabar mutum da talauci yaki gode wa Allah in Allah yana so ya mutum istidraji wato ya mishi shigo-shigo ba zurfi sai kuma a kawar da wannan din a kawo maka ni'imar kuma ko za ka gode ala ayi halin dai ita godiya ga ni'imar Ubangiji wato babbar ibada ce saboda su bayin Allah nau'i biyu ne akwai waɗanda Allah yakan sa musu tarakin su wato hauhawar makamansu zuwa ga Allah ɗin ta hanyar haƙuri ne sai a ta jingo musu musibu kala-kala haka kurin ba kai wa kowa komai ba sai ga kawai wani masharranci ya ɗauko wata mummunar magana ya jefa zuwa gare ka kawai mutane kaga ana ta gudunka kowa duk wanda kake ganin wannan masoyi ne sai ga ya ja da baya daga gare ka ko kuma Allah ya haɗa ka da mummunan makwabci ya ta'azantar da kai da abubuwa kala-kala duk Allah yana yin wannan to akwai bayin Allah waɗanda da haka Ubangiji yake ɗaga martabobinsu da kuma waɗanda su kuma Allah yana ɗaga martabobinsu ne ta hanyar godiya ga Ubangiji sai a turo maka ni'ima in ka gode sai a ninka a turo maka in ka gode sai a ƙara ninkawa a ƙara turo maka dai in ka ƙara godewa sai a ƙara ninkawa a ƙara turo maka shi yasa har kullum malamai masana Allah kullum addu'a su shine Allah ka sanya tarakkin mu cikin godiya a gare ka saboda wancan tarakkin na haƙuri ba kowa ke yi ci ba. Amma shi wannan na godiya ya ɗan fi sauƙi bisa bayin Allah, duk da cewa kuma wanda zuciyarsa ta kwafu da sanya ga ya saba wa Allah, to godiya ga ni'imar Allah ma takan yawai takan wuyata gare shi. Kamar yadda wani bawan Allah shi ma wanda ya daɗe yana saba wa mahaifinsa, ya daɗe yanayi wa babansa rashin mutunci, a ƙarshe dai baban nashi ma ya ce Allah wajensa, yana bin uban nashi ɗan wani abu na kuɗi, ya zo ya tsaya kai da fata ya ce wallahi sai ya biya shi, sai an biya shi ba ka ba zai yi rashin mutunci a gidan nan. Baban ya kawo ya baje da to, amma kai kam kai da rufin asiri kun yi sallama, ya ce eh ɗin rufin asiri ai na Allah ne ba naka ba ne. Shikenan kwana kaɗan tsoho ya ce gagarinku nan, ya koma ga ubangijinsa, bai je ba ya nemi aka ba. Ana nan an kwana biyu sai Allah ya tumbuɗu mur arziki, amma cewa yake ina ma baba yana nan, ya zo ya ga arziki ya ci uban nada. Ai malam ba shekarar biyar ba sai da ya dawo tamkar ya yi bara, sai da ya dawo ya zama ɗan maula, arzikin gaba ɗaya daga san a sawa auduga wuta, komai ya zama ya koma, babu shi babu dalilinsa. Sai da ya dawo rigarsawa mata ta wahala gare shi, to ala ayi halin da mutum ya kiyaye ubangiji. Allah ya ce a walam ya hadi shin bai bayyana ba ne lillazina yarsuna al-ardha min ba'di ahliha, ga waɗannan da suka gaji zama wato a bayan ƙasa min ba'di ahliha, bayan an halakar da ma'abuta waɗannan garuruwan. Allah na sha'u a sabna mu zunubin, da cewa da mun so a sabna mu zunubin, da mun kama su da azaba saboda waɗannan zunuban da suka aikata, kamar a sabna mun kabura, kamar yadda muka kama waɗanda suke kafin su da azaba. Wa nahnu sai dai mu na dabau wato naftimu, muna yin yimki ne wato muna toshewa ala qulubihim bisa zukatansu, kuma na yasu mun su ba sa jin wa'azi ji irin na karba ba na hasi imani. Allah ya ce tilkal qura, waɗannan alqaryu waɗanda ambaton su ya riga ya gabata, wato kamar mutanen annabi Nuhu da Samudawa da Adawa da mutanen annabi Shu'aib alaihi salam, mutanen Madyana. Allah ya ce naqusu alaikum min anba'iha, ai muna baka labarin su ne ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, min anba'iha, ne daga labaran su wato labaran ma'abuta waɗannan biranen. Wala qad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati, alhari manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyinannu da mu'jizozi na zahiri, amma kana ne yi'min, amma ba su kasance su za su ba da gaskiya ba inda maji'ihim yayin zuwan manzannin nasu, bima kazzabu saboda abin da suka kasance suna kabircewa da shi min qablu, a tun gabanin zuwan nasu, bar dai sun ci gaba ne kawai akan kafircinsu, kafin zuwan manzannin dama akan kafirci suke, bayan manzannin ma sun bayyana gare su sun gaya musu gaskiya sun zo musu da mu'jizozi, duk da haka dai basu ba da gaskiya ba, suka ci gaba da kasancewa akan kafircinsu. Allah ya ce kazalika tsawo, haka nan irin wannan yimkin ya ɗuba'u Allah, Allah yake yin yimki wato yake rufewa ala qulubil kafirin, bisa zukatan waɗanda suka kafirta. Allah ya ce wa ma wajarna li aktsari min ahad, ai ba mu samu ba li aktsari da yawa yawa daga cikin su minan nasu, daga cikin mutane min ahadin, na daga rukun alƙawari, ai ba suka cikawa da alƙawari ba, wanda alƙawarin da suka ɗauka ɗin tun yawm akhdhul misaq, wato tun yawm arasu bi rabbikum, lokacin da ubangiji ya riƙa alƙawari ga dukkan bayinsa a lokacin nan ana cikin alamun zarri. Allah ya yi kira ya ce arasu bi rabbikum, shin ba ni ne ubangijinku ba? To babu wani ruhi wanda ya magana a sannan sai ruhin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce bala anta rabbuna, shi rukun alƙawari wani abu ne na musamman. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tare da wasu daga cikin sahabbansa, sai ya ce musu bayi uni ku zo ku yi alƙawari da ni, ku zo ku yi alƙawari da ni, wato ku yi min mubaya'a, ku yi min mubaya'a. Ya zo ce ya rasulullahi, a bisa menene za mu maka mubaya'a? Sai ya ce ku bayi una ni ala salawatul khams, ku yi min mubaya'a bisa cewa za ku rinƙa yin sallolin nan guda biyar, wasu yami ramadana da azumin watan ramadan, wa zakati wa hajji, da kuma zakka da aikin hajji. Sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata kalma kuma ƙasa-ƙasa, ƙala, sai ya ce wa Allah tas'alu an-nasa shay'an, kuma cewa ba za ku roƙi mutane komai ba. Nan take gaba ɗayan sahabban da ke wajen suke mubaya'a da shi a kan wannan, sahabin da ya rawaito hadisin yace fa wallahi la tara wahidan min ulaika wallahi zaka ga ɗaya daga cikin waɗannan sahabban da suke wannan chaffar da Annabi sallallahu alaihi wasallam a kan din yasudu saudahu yana kan doki sai idan bura da shi ta fado yana kan doki ko rako rayu dubu ahadan yunawilu iyahu ba zai ce wani mai bamin buladan nan ba saboda sun riga sun yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari cewa ba za su yi roƙo ba sai dai kaga mutum ya sauko daga kan raƙuminsa ya ɗauki buladansa sannan ya sake hawa saboda ai cewa ma wani da Allah mai ƙomin kaza ai shi ma dai roƙo ne to wannan ɗin ma ba za su yi ba a cikinsu akwai irin su Hakim ɗan Hizam wanda har zamanin halifansa Sayyidina Umaru idan Sayyidina Umaru ya raba albashin da yake ba wa sahabbai idan ya bashi na shi kin karɓa yake shi ai nayo Annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari cewa ban sake yin roƙo ba har in bar duniya yace to ai wannan haƙƙi ne naka ba roƙo akai bai ce a ba komai a bashi ana nan ku sai gashi Allah ya wadata shi ya zama mai kuɗi yana daga cikin masu dukiya a cikin sahabbai radhiyallahu anhu a rana ɗaya sai ya sayi bayi burjik din ya yantar da su a rana ɗaya sai ya abinci ya ciyar da ɗaruruwan mutane to haka ake son ruɓan alƙawari in kai alƙawari ka cika alƙawari ma tsakaninka da ɗan uwanka mutum ba na kuma alƙawari tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa in wajana aksaru na fasikin sai dai mun samu da yawa daga cikinsu da fasikin wato masu ficewa ne daga ƙa'ar Ubangiji wato masu warware alƙawari ne suna ba a suna min ba'ali
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقي أصابه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لسحر مبين إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرضه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السهرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم
Allah ya ce sai ba sa yi ba ne na sai muka tasar a bayan su muka aika a bayan Musa annabi Musa alayhi salam bi ayatin ayoyi annabi Musa alayhi salam sun ma ya fi Imran kuma da shi annabi Allah annabi Harun alayhi ma ala nabi na Musa sallallahu alaihi wa sallam tasdid wa du'a da kare ne kuwa ne wa annabi Musa alayhi salam ya rayu shekara 120 a duniya matsakanin shi da tsakanin annabi Yusuf alayhi salam shekara 400 ne kuma tsakanin shi annabi Musa da annabi Ibrahim alayhi salam shekara 700 kai ke na shi da zamanin annabi Ibrahim alayhi salam zuwa zamanin annabi Yusuf shekara 300 to annabi Musa alayhi salam ya da cikin annabawa wanda ba su yi suna wajen darasi da ma kan san annabawan da ba dai sun kuma da dubu da gashin sai Allah ya zabi mandanni guda 113 kamar yadda yake a cikin wani hadisi na Abdullahi bin Mas'ud. A cikin mandanni guda 113 sai Allah ya zabi guda 5 su ne Ulul Azmi bin Rusul su ne kamar wanda Allah ya faɗa din da cikin Surah Al-Ahzab
وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. النبي إبراهيم عليه السلام النبي لوط النبي موسى النبي عيسى أنهما ما زال صلى الله عليه وسلم. ما هذا أشكال آية ما الله يقول في ما الله يبارع بتش الله شيء أبتشي أيندا مكذب الأورا لأن الله شيء ومنك مكذب على ذلك ومن نوي نمكذب على ذلك الروح وإبراهيم ولا نبي إبراهيم وموسى لا نبي عيسى لا نبي موسى ولا عيسى ولا نبي لا نبي عيسى ولا نبي أشيل شيء من أشيل دوا ما هو شيء كفر ما صلى الله تعالى عليه وسلم. أنا موسى عليه السلام mutum biyu ne cikin annabawa da yin suna waɗanda suka fi shi daraja a gona shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne mai shi suna gida sannan sai annabi Ibrahim khalilur rahman sannan sai annabi Musa alaihi salam kuma annabi Musa alaihi salam Allah ya yi mutum shi darajoji masu yawa kawai da su gita shi suna cike da abubuwa da yawa na abubuwan ban mamaki abubuwa da suke bayyana da kudurar Ubangiji cewa idan Allah ya yi nufin tabbatar da al'amarinsa kai dan adam ba ka da hanyar da kai suka bi dan kada wannan abu ya faru. Fir'auna la'anatullahi alayhi ya kai shekara 400 yana mulkin Misra kuma yana cikin wannan mulkin sai ya zo yana yin wasu miyagun mafakai wanda shi mafakan nan yana farkawa a firgice sai ya tambayi bokaye shi mene ne ke faruwa sai ce mishi ai akwai wani wanda za a haifa a cikin garin Isra'ila wanda zai zama dalilin halakar ka kuma ka fiyar da mu ita sai ce sab ai ko zai yi shi yana daga nan Fir'auna sai ya ce duk da dai haka ne yabi ku ruwa mu gani ya shirye la ai bi shi ce mu ai an ku kama ai bi shi daga nan zuwa shekara kaza za a iya ai bi shi shi da daga yanzu daga cikin banu Isra'ila duk matan da ta haifi da namiji inda mace ta haifi da namiji to shikenan kawai a kashe shi in mace ce kuma aka haifa shikenan a batta ta zama tasu ma'ana shikenan su kibdawa sai su rika su mai da ita tamkar kago haka su botar da ita kasu ainihin zuwan su banu Isra'ila Misra tun a cikin kisra annabi Yusuf lokacin da annabi Yusuf din Allah ya bashi mulki a Misra sai yan uwan shi gaba ɗaya su suka tawo din nan suka zo din nan suka zauna a wajen shi dan suka zo suka yi sujada na wakar rula wasu sujada suka fadi suka sujada a gaban shi sanda ya miƙe ya ce wa baban sa hada ta yalo hada ta wila ruya ya min qablu arja al harab bi hakka wa qad asala bi iz kharajani min sujini wa ja'a bikum min al badwi min ba'di an nazala shay'an bayni wa bayna ikhwati to daga nan sai suka zauna su yan uwan annabi Yusuf da kuma shi annabi Yusuf suka ci gaba da haihuwa suna hayayyafa suna yaduwa a cikin garin Misra suna ababan girmamawa ana gina ma saboda dan uwansu annabi Yusuf wanda yake shi annabi ne kuma manzo a lokacin da mutanen Misr da yawa sun musulunta kuma shi kansa sarkin zamanin annabi Yusuf ne shi ma ya musulunta to ana nan da zamani ya ja sai kuma shi wannan Fir'auna sai ya karɓi mulki dan juyin mulki ma yayi wa wancan nan dan uwan shi kamar wansa ne sai ya mishi juyin mulki ya karɓi mulki to daga nan shi kuma sai ya ce ai ba zai yiwu ba ya za a yi mu bar baki su zama suna da wani matsayi a garin nan shi kenan sai ya juya da suka zama tamkar bayi duk wani aiki mai wahala su ake sanyawa in ka je Misra har yanzu na akwai gini da ake ce masa pyramid gini ne za a ganshi ya kai kamar ukun masallacin nan ko hudun masallacin nan za a ganshi tamkar dalar gyada irin ta Kano din amma cikin shi kuma a fafe yake an yi wasu chambers haka kamar dakuna a ciki duk wani fir'auna ko wani mai matsayi ko wani sarki sai a sanya shi a cikin ya mutu sai a samu bayi kuma daga cikin banu Isra'ila sai a kashe su sai a ce ta rika mishi ta mishi hidima a lahira sai a kawo dukiya mai yawa sai a binne tare da shi a ce ga wannan ya yi amfani da shi a can lahira ta a yanzu turawa tun zamanin mulkin mallaka turawa sun rika ɓaɓɓallewa irin wannan guraren suna shiga suna samun dukiyoyi masu yawa irin wannan dukiyoyin za ka ga suna nan a cikin museum gidajen ajiye kayan tarihi na Ingila da sauransu fir'aunoninsu kuma da yawa wasu an samu gawarwakinsu suna can a Misra wasu kuma suna nan a can a Ingila a gidajen tarihi dai haka
kuma shi fir'auna zamanin annabi musa alayhi salam kamar yadda na faɗa da farko ya kai wani shekara 600 yana mulki ko shekara 400 haka annabi musa alayhi salam Allah ya ce sun ba sunanin ba'alihim sannan sai muka aikowa a bayan waɗancan manzannin musa annabi musa bi ayatina da ayoyinmu ai bayan waɗannan manzannin da muka baka labari wato su ne annabi nuhu da annabi hud da annabi salihu da annabi lut da annabi shu'aib alaihim wa ala nabiyyina abdullahi salatu wa tamu taslim ai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da annabi musa alayhi salam zuwa ga fir'auna fir'auna din nan ba sunan mutum bane sunan muqami ne na sunan muqami kamar dai yanzu kamar yazanci ne misali dai to kamar suna ne kawai na muqami kamar dai misali yanzu mu a kila dalajin kila ma daki ake ce mishi duk wanda ya hawo wannan muqamin dalajin garin sunan shi ma daki to kaga nan shi ma daki a kila ba sunan mutum bane sunan muqamin ne to kamar haka ne shi ma sunan fir'auna din ya daga cikin mu'jizozi na alqur'ani sarkin zamanin annabi Yusuf alayhi salam sunan shi maliku daga a cikin alqur'ani daga sunan shi kenan maliku wa qala malikutuni bi asalan ana ce mishi kawai sarki ake ce mishi amma zamanin annabi Musa alayhi salam ana kira shi fir'auna wannan zamanin har bayan annabi Musa alayhi salam sarakunan duka fir'auna ake kira su to wannan yana daga cikin abin da ke nuna gaskiyar alqur'ani dan masana tarihi da suka duba su suka tabbatar kuma da hakan cewa zamanin annabi Yusuf sarkin kasar sarki ake ce mishi amma zamanin annabi Musa alayhi salam fir'auna ake ce mishi to shikenan Allah ya turo annabi Musa alayhi salam zuwa ga fir'auna bi ayatina da ayoyin nan namu guda tara Allah ya ba wa annabi Musa alayhi salam ayoyi wato mu'jizozi guda tara wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila kullaha eh ina ganin kisar saboda tsawanta kamar zamu dakata haka go saboda yanayin lokaci kuma ga tambayoyi na wa alaikum assalam wa rahmatullahi mai tambaya yana cewa mutum ne aka ba shi kaya ya sayar a matsayin shi na wakilin mai kaya to amma kuɗin ruwa ya yi yawa a cikin kuɗin to inda ya saya za a yi da kuɗi a saya na sayar maka na saya na sayar maka a ba zan sayar kuɗin ruwa wadakin sai dai ko a ce mai kayan ya sanya riba ya yi yawa idan mai kayan ne ya sanya riba ta yawa to wannan kuwa sai a ce ya tausaya ya ɗan rage saboda yanayin al'umma kuma azumi ake ciki saboda tausaya wa al'umma duk wanda ya ji ɗan al'umma shi ma Allah zai ji ɗansa amma a dai ciniki cewa na saya na sayar maka ai kuɗin ruwa baya shiga kuɗin ruwa ya fi shiga ne a cikin bashi ko kuma yi wa abu kuɗi biyu kuma har ku rabu ya zamto shi mai sayan bai zaɓi wani farashi ƙwaya ɗaya da zai biya ba to wannan shi ne yake zama illa yawa amma in dai na saya ne na sayar maka ai ba zancen kuɗin ruwa kuma a ciki amma in dai ka tabbata harkar kuɗin ruwan ake yi za a zo a karɓi bashin kaya misali kayan 10,000 sannan sai kuma a ce to idan a wannan watan za ka biya 11,000 amma idan zai kai nan da wata biyu za ka biya to sai dai 15,000 don irin wannan ake yi to ya zama kuɗin ruwa a ila yau ko kuma ana ba da bashin kuɗi a wurin ɗan cinikin da kuka yi wani zai zo a bashi 10,000 in ta shiga shi kuma ya biya 12,000 to wannan duka ya zama kuɗin ruwa ka je ka nemi wata sana'ar ka kyalemar kayan shi wannan shi ne kawai domin tsinuwar Allah ta zo za ta haɗa har kai ne domin Allah ya tsinewa mai cin kuɗin ruwa da mai karɓa da mai bayarwa da mai karɓa da kuma wakili da shaida da mai rubutawa duka tsinuwar ta haɗa har da su Allah ya kiyaye mu wallahi
mai
tambaya ya ce ya je yin hamma ne sai kula ya fada a bakin ya yi hukuncin azumin su to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ji hamma ta zo mishi ya toshe bakin saboda gudun irin wannan din mutum ya toshe bakin sa saboda shedan ne yakan zungure ka sai kai hamma da kai hammar kai ha din nan sai mun shedan yana daga gefe sai kyalkyal dariya ya buga kafa an jira ma sai ƙara zungurin ka ƙara yin ha shike nan ya ƙara ma dariya amma in kai kokari ka danne ka rufe bakin shikenan ina ga dama maka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan amma wannan kudan bai karya maka azumi ba bai karya maka azumi sai dai ka san kuda kuma baya su cutu duka a jikin shi wallahi a'lam sai
kaba da gari ki cewa wala ni ne ki so dai ki tafi a cikin
sa na
ba ki wannan ba
na
sai dai ta kai ta manta zuwa ku
na
ya zai mi ajiya an gina har sai na da yi kuma ya hukunci
ta mai tambaya yana tambaya ka game da hukuncin ajiye azumi ga matafiya dabbar tafiyar da kai harfa takur ka kai a ajiye azumi sai dai malamai kuma na wannan zamanin a fiqihu nasu suna ganin cewa idan har a jirgin sama za ka yi tafiyar saboda illar da ta sa za a ajiye azumi din a wancan zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke rayi illa ce ta wahalar yanayin tafiya amma kamar a jirgin sama ne yanzu haka yanzu nan fa kamar daga daidai sanda za mu fara karatun nan a ce mutum ya ji yana filin jirgin sama a Kano daidai sanda za mu fara karatu awa guda kenan ta gabata a ce ku yi waya da shi to na tabbata in zuwa yanzu nan zai iya ce maka gashi ya isa matakan to yana wahala sai saboda haka in a jirgin sama za ka yi tafiyar kai azuminka kar ka ajiye azuminka in a mota za ka yi tafiyar to saboda yanayin wahalar tafiya da sauransu ka iya ajiyewa ya halatta kuma in ka ga dama tun daga nan gida dama za ka kwana da niyyar baka ɗauki azumi sai ka ci gaba da cin abincinka ka ci kai nak sannan ka hau mota in ka je Kano za ka hau mota ba za ka nan ma in ka samu abinci sai ka ci kai nak sannan ka hau mota in ka dama ma abin nan ka yi ɗan guziri a cikin jakar ka kana tafiya kana ɗan ɓantara kana abin nan sai dai kuma saboda kana mutane su nuna na maka zato sai ka dan rika ci a goyi da haka dai har mutum ya isa kai isa can shikenan duk lokacin da ka samu iko kuma bayan sallah sai ka rama wallahu a'lam sai
ka bayar da shi yake cewa malam me ne hukunci kiba a mutum da yake azumi
wannan yayi babbar tambaya yace me ne hukuncin gulma da mai azumi gulma da mai azumi wato kamar yanzu kwadanta ne kamar mutum ne ya je kamin kifi a rafi yana ta kamin kifi yana ta kamin kifi yana zubawa a jakar amma sai dai jakar tashi kasanta gaba ɗaya a kule yake yana zubawa ta sama shigo kifi yana komawa ruwa ta ƙasa kamar misalin haka ne azumin mai gulma da azumin mai ƙarya da azumin mai zaman majalisa wannan shine kawai misalin da zance maka domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace man lam yada qawla zuhur wal amala bihi wa laysa lillahi halatan fi an yada da amahu wa sharabahu duk wanda azumin shi bai hana shi ƙarya ba bai hana shi qawla zuhur wato fadar abin da baka ci ba baka gani ba da kuma yin shaidar zuhur da kirkirar maganganu ka fada duk wanda azumin shi bai hana shi yin wannan ba to babu ruwan Allah da azumin sa in ya gara ma ya ci gaba da cin abinci ya ci gaba da shan abin da zai sha ba mu komai kawai ba ruwan Allah da azumin shi wallahi a'lam a ba ma da iman a fiye